Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 12 ga watan Yunin shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wani jami'in Ukraine ya ce sojojinsu suna fuskantar karancin harsasai a yakin da suke da sojojin Russia a yankin Mykolaiv dake kusa da fagen daga a kudancin kasar. Gwamnatin yankin ya buƙaci taimakon soji daga kasashen duniya cikin gaggawa. Sojojin Rashi sun fi ƙarfi, suna da manyan bindigogi da harsasai. A yanzu wannan yaƙi ne na makami kuma ba mu da makami. Inji Vitali Kim ya ƙara da cewa taimakon Turai da Amurka na da matuƙar mahimmanci. Ukraine na tattauna da wasu ƙasashe game da samar da ƙarin makamai. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya faɗa a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ya tattauna da takwaransa na Poland Zbigniew Ziobro kan batun isar da manyan makamai a nan gaba. Kuleba ya ce su biyun sun kuma tattauna batun sanya wani zagaye na takunkumin da kungiyar Turai ta akabawa Rasha. A fagen daga an ci gaba da gubza kalamin fada a yankin Donbas yayin da sojojin Ukraine suka kaddamar da harahara da dama a yankin Kherson da Rasha ta mamaye a kudancin kasar. Dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka yi tattaki a birnin Washington DC da kuma gudanar da ɗaruruwan tararruka a fadin Amurka a jiya Asabar. Domin neman 'yan majalisar dokoki samar da doka da nufin daƙile tashe-tashen hankulan da suka shafi bindiga bayan kisan gillar da aka yi a wata makarantar firamare ta Texas a watan jiya. A babban birnin ƙasar, waɗanda suka shirya zanga-zangar da aka yi wa laƙabi da March for Our Lives sun kiyasta cewa mutane 40,000 ne suka hallara a babban filin shakatawa na ƙasa da ke kusa da babban dogon ginin tunawa da shugaba Washington cikin ruwan sama na lokaci-lokaci. Ɗaliban da suka tsira daga kisan kiyashin shekarar 2018 ne suka kafa ƙungiyar yaƙi da yawan bindiga a wata makarantar secondary ta Parkland da ke jihar Florida. Ƙungiyar cinikayya ta WTO tana fuskantar wani mawuyacin lokaci a daidai lokacin da ta kwashe shekaru ba tare da tasiri ko sanin abin da ke gudana ba. Yanzu na iya zama wata dama ta juyar da al'amura da sake fitowa a matsayin cibiyar cinikayya cikin ƴanci da adalci, ko kuma ta ci gaba da fuskantar shakku. A karin farko cikin shekaru 4.5 bayan an samu hutu daga annobar coronavirus, ministocin gwamnati daga kasashen WTO za su hallara na tsawon kwanaki 4 daga yau Lahadi don magance batutuwan da suka haɗa da kamun kifi da ya wuce kima a teku da rigakafin COVID-19 ga kasashe masu tasowa da samar da abinci a daidai lokacin da yaƙin Rasha da Ukraine ya hana fitar da miliyoyin 10 na alkamar Ukraine zuwa kasashe masu tasowa. Yayin da take fuskantar wani muhimmin lokacin gwajin fasahar diplomasiyyar ta, don bayan da ta yi aiki a watanni 15 da suka gabata, Director General na ƙungiyar WTO Ngozi Okonjo-Iweala kwanan baya ta bayyana fatan ta kan cewa za a iya samun ci gaba kan akalla ɗaya daga cikin batutuwa 4 da ake sa ran za su mamaye taron. Tallafi ga masu kamun kifi da noma, sai kuma martani kan annoba da sake fasalin kungiyar, inji kakakin kungiyar WTO Fernando Puchol. Jami'an diplomasiyya da kungiyoyin kasuwanci sun yi aiki na tsawon lokaci don samar da rubutun yarjejeniya ko da akalla ɗaya ne wadda ministocin za su iya kawai buga tambari, kuma ba dole bane su shiga yarjejeniya cikin batutuwan. Puchol ya shaida manema labarai a ranar Juma'a. Labaran duniya zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 4 ne suka mutu jiya Asabar a wani harin bam da aka kai kan wata ƙaramar motar bus a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, kamar yadda 'yan sanda suka sanar. Bam ɗin da aka sanya cikin wata ƙaramar motar bus ya fashe da sanyin safiya a wata gundumar gabashin Kabul, kamar yadda kakakin 'yan sandan birnin Khalid Zadran ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Har yanzu dai babu wata kungiya ta dauki alhakin wannan harin. Yawan hare-hare ya ragu a kasar tun bayan da kungiyar Taliban ta karbi mulki a watan Agustan shekarar 2021. Amma wasu munanan hare-haren ba mai waɗanda suka halaka mutane da dama sun afkawa kasar a ƙarshen watan Afrilu, cikin watan Ramadan da ma ƙarshen watan Mayu. Yawancin kungiyar ISIS ce ke dauka alhakin irin wannan harin. A ranar 25 ga watan Mayu an kashe kalla mutane 11 a hare-haren bom guda 4. Daga ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya ce har yanzu bai yanke shawara ko zai tafi Saudiya ba. Mako guda bayan da ya bude kofar yiwuwar yin bulaguro. Majiyoyi sun ce Biden na shirin yin tafiya zuwa Saudiya. Daga nan ya nufi Turai da Isra'ila a ƙarshen watan nan na Yuli. To sai dai fadar White House ta fito ta ce shugaban ƙasar yana jin cewa yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman marabin doka ne saboda rawar da ya taka wajen kisan ɗan jaridar Washington Post Jamal Khashoggi a Turkiya a shekarar 2018.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikilo ne. Kasuwa.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. A yau ni Zainab Babaji ce zan gabatar muku da shirin kasuwa akai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole a wannan mako ya leka wurin hada-hadar saye da sayarwar duwatsu masu daraja da ake sarrafawa ake yin kayan kawa da kwalliya na mata dake tsakiyar birnin Jos. Ga wani dattijo da na tarar ya yi shekaru da dama yana sana'ar sai da waɗannan duwatsu masu tamani. Ka gabatar da kanka wa masu sauraro.
Sunana Alhaji Mustapha Shehu. Ina sana'ar sai da fashion stone.
Wato kamar duwatsu masu tsada masu muhimmanci na kwalliyar mata kenan.
Yawwa da duwatsu masu tsada irin su sapphire, tourmaline, aquamarine, irin su kwalli da brilliant da sauransu.
To amma me ya ba ku sha'awar shiga wannan sana'a musamman kai ma?
Abin da ya ba mu sha'awa na shiga wannan sana'a saboda sana'a ce wanda yake taimakon talakawa masu zuwa su haƙa su zo su ci abinci. A irin Najeriya in babu irin wannan zai wani ma zai iya kwana da yunwa.
To kai bayani kashi-kashi ko kuma daki-daki na irin wayannan duwatsu yaya lissafinsu yake?
Lissafinsu ya danganta da irin grek din da ake da shi. Ma'ana kyansa iya kyansa iya kudinsa.
Wato kamar sapphire yana da kala-kala kenan?
Sapphire yana da kala kamar kashi uku. Kuma kowanne wannan yana da kudi inna darajarsa ya kai.
Yaya kuke sai da shi?
Wani gram din sapphire din mukan sayar da shi 2,000.
To kenan koya.
Gram. Wani mukan sayar da shi 1,500 wani 1,000.
To su waye masu saye?
Kowane irin mutane masu zuwa daga Lagos, Ibadan, Bangkok, ina ne suka zo su saya a wurin. Dan muna da lasin da muke sayarwa ba ma saya iliga.
To amma daga ina kuke samun wayannan duwatsu?
Daga daji. Labura ya je ya yi kokarinsa ya kawo sai ya kawo mana mu saya.
To na san cewa harka ne da ya kamata a ce gwamnati ta dauka. Ya zuwa yanzu wani tallafi kuka samu daga gwamnati?
Yanzu dai gwamnati bata ba mu tallafi ba. Mun tafi musamman daga nan har Kaduna. An ka zo aka zabe mu goma da ni da yan uwana. Saboda gwamnati ta tabbatar da mu ya muke an yi mikin da mu aka ce za a kira mu wani har yau ba a kira mu ba a cikin shekara biyu.
Duk wannan shekaru tun da dai na ganka dattijo ne da dan farin gemu kana ganin kaman duk wannan shekaru ba wani tallafi da gwamnati ta yi musamman a wannan bangare dake da muhimmanci.
Gaskiya babu. Abin da gwamnati za ta kula da shi ta kula da mutanen har inda na kai dattijon nan. Ina da lasin nawa kuma ina kokari in je in saya a gurin laburori saboda in tsira da mutunci na.
To masu sauraro a yanzu dai ina wata kasuwa ne da ake hada-hadar sai da duwatsu masu daraja a nan cikin garin Jos. Ga wani wanda yake so ya yi bayani. Sunanka?
Sunana Ali Antak. wadda in kira ta saboda zuwa antanne aka sa mun al'anta
wato antanne inda ake samun waɗannan duwatsu
ake samun shi safaya ba nan ne yau
to naga dai ga mutane ana ta hada hadan sai da waɗannan duwatsu ina kuke samun waɗannan duwatsu masu tsada wannan
duwatsu ana samun su a antan ana samun su a jahar Gombe bambam ana samun sa a Taraba Ugoje ana samun sa a Gurje ta jahar Borno shine da ake samun safaya a halin yanzu
to banda safaya akwai waɗansu duwatsu yaya zaka kwatanta wato farashin su ko kuma darajar su zuwa ga farashin su
yawa wannan sana'a mun shige ta muna neman mu samu mai daraja ta ɗayan amma sai mai rabo ne zai same shi mu muna fama da local din babban
kala ne make
eh kwarai da gaske babban in yazo ba za a neme mu ba sai masu kuɗi amma muna samun na taro kobo wanda muke ciyar da iyalanmu
yin menene ma ke amfani da su
ana kayan ado irin naku na mata ƴan kunne abun wuya zobuna da sauran sirrin abin da bature ba zai gaya mana abin da yake da shi ba wannan shine gaskiya
mun turawa ne suke sayan wayan nan duwatsu
a wuce duk inda aka saye shi in aka zagaya ture zai tafi abin
kenan iya sanin ka ba inda ake sarrafa shi a nan ƙasa Najeriya
ana sarrafawa a nan ma amma ko an sarrafa a nan darajar sa ba ta da inganci in bai je turai ba abinda bature zai sayar maka dala 100 a nan sai a gyara shi a sayar maka dala 5 to kaga ba a samu biyan bukatar ba kenan
to zuwa yanzu ne alfanu za a ce ka samu tun da ka fara wannan sana'a shekaru nawa ma ka fara kana wannan sana'a
yanzu akalla ina da shekara 40 da fara wannan sana'ar kuma alhamdulillahi nayi aure nayi ƴaƴa nayi gida duk a cikin ta amma kuma har yanzu dai burin yana nan muna so mu ga mun taka bai gama cika ba alhamdulillahi
to me kake ganin kamar hukumomi ya kamata su yi domin inganta wannan bangare
hukumomi sun sha iban mu anan su kai mu Abuja mu kada mota bar da kura kada a taimaki musu shiru
amma idan a ce gwamnatin suna jin wannan bayani da muke yi wani taimako kake ga kamar kuke bukata
muna so gwamnati in ba za ta iya inganta aikin ba ta ba mu jari tunda dukkan group din kasuwancin Najeriya ana ba su jari dan su kasuwanci
to jama'a masu sauraron mu a yanzu haka ina kasuwar Terminus a nan cikin birnin Jos kenan inda na shigo wani shago inda ake saida wato ɗan kunne da na duwatsu da kuma kayan kwalliya na mata sunanka
sunana Muhammad Lawal waɗannan duwatsu su ne akwai diamond akwai sapphire akwai su abun akwai su amatas haka ana kai su tura ana yanka ana sa mana abun wuyoyin da su ne kuke amfani su kuma ana sa
Assalamu alaikum sunana Musa Abubakar wannan sana'a gaskiya na kai shekara 28 ko 30 ina cikin wannan sana'a kuma wannan sana'a akwai rufin asiri a cikin ta
ya kuke samun wayannan duwatsu
eh mukan same su yawanci idan sun tono shi daga Najeriya sukan kai Dubai in an kai Dubai a can ake gyarawa idan aka gyara to kayayyakin abun wuya da zamu saya su suke kerawa idan suka kera suka sassa a cikin abun wuya to mu kuma in mun je saye mun san darajar dutsen mun san darajar abun wuyan abinda aka ba mu farashi za mu yi kiyasi da abun wuyan da dutsen mu ga meye mu fitar mu akai sannan sai mu sassaya
to amma sai a ce kai yanzu kwalliyar mata ya ragu saboda nauyin aljihu yayi sauki a ce yanzu dai ba a samun kudade kana ganin kaman customer ku na zuwa sosai domin sayan wayannan kayayyakin na kwalliya na mata
eh gaskiya sukan zo su yawanci mukan samu customer Bauchi Abuja Gombe nan su lafiya da sauran su duka suna shigowa samu naka duka suna zuwa
kana ga kamar ana samun riba ta yadda matasa ko kuma matashi zai ji marmarin shiga
eh gaskiya matsaloli wannan daga gefen iyaye ne don inda aka ce mutum matashi ne to ya kamata iyayensa su tashi a tsaye su ga ina ne yasa gaba meye za su taimake shi akai su yi kokari su bashi jari kuma su assasa niyyarsa
to har yanzu ina kasuwan Terminus inda na tarar da wata ita ma tana sayan ƴan kunne sunanki
sunana Tabita Izan
To Tabita, wani irin yan kunne kike sawa musamman akwai masu duwatsu din nan? Ke kina sa irin su kuma masu kyalli-kyallin nan?
To ni dai bana sa irin mai duwatsu ba, ni na sa kanana dai masu kyalli-kyalli. Domin shi ne nafi so. Don bai da nauyi kuma yayi kanana, shi yasa ina son su.
Wato amma dai kina sa masu kyallin nan da ake yin su da duwatsu masu tsada din nan?
Eh, ina son su.
To ya farashin su da kike saya?
To dai suna nan dai bisa-bisa. Kuma yana nan tare da kudi daban-daban, akwai mai karmin kudi, akwai mai kudi da yawa. So ni dai wanda ina iya yin siya dai ina siya kamar irin na 2025.
Hajiya, ina sunanki?
Sunana Sa'adatu.
Ke wani irin yan kunne kike sawa?
Ni na fi son kamar dai silver haka, shi nake sawa.
Kin ga kamar irin wayannan masu duwatsu masu haske, duk kina san irin su?
Eh, to ina sai amma ba wai sosai ba, wai dai wannan bana cika san irin shi.
Saboda me baki ya son?
Haka kawai ra'ayi na ne. Shi yasa.
Me baki ya son ba an gashi yan mata kowa yana so?
Haka kawai ni kawai ra'ayi na ne yasa bana son abu mai kyalli da yawa.
To jama'a masu sauraron mu, anan shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako ya kawo ƙarshe. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Maryam Dauda, ni Zainab Babaji nake cewa sai wani karan in Allah ya sada mu. Mu huta lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sylvester Dachumo ni pastor ne na Kokin, na Kokin Headquarters Church a nan a Jos. Ganin yanayin kasarmu Nigeria kuma da duniya yadda take gaba daya, mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala, mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum. An kuma duba littafi mai tsarki, mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka, babban abu shine a koma gaban Ubangiji a nemi gafara. Ko Krista ko masallata, duk muka ce a nemi fuskan Allah, mu je gaban Allah dan neman tuba, a kira Allah dan ya ziyarci kasar mu. Wannan al'amari Ubangiji ya yaye mana shi. Babban abu shine mu dawo gabansa dan rayuwa ya zama yadda yake so, ya zama da albarka. Dan a gaskiya yanayin mu a yau Allah ya juya fuskarsa, ba abin da ya zama da albarka, ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko kasa kanta. Ubangiji ya juya mana baya, muna nema mu dawo gabansa dan ya canza yanayin mu.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar makero da ake kira da ringworm a Turanci. Cutar makero cuta ce da take shafar fata sakamakon wasu ƙwayoyin cuta nau'in fungal da ke shafar fatar, kuma cuta ce da ke da saurin yaduwa. To kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin jama'a, shin me suka sani game da wannan cuta ta makero, wato ringworm a Turanci?
Sunana Aminu Ibrahim.
Shin kin san cutar makero?
Eh, na san cutar makero, wanda ake samun ta akan maza da dama. Dai maza suke yin cutar makero sosai. Ana iya samun ta ta wajen aski ko soso haka da dai sauransu.
Biki taba ganin mace mai yin cutar ba?
Na taba ganin mace waje take da cutar makero, so a hannunta yana nan yayi kamar wani ruwa haka, yayi cabe-cabe da gunya, bai da dikin kallo sosai saboda yana kaikayi sosai.
Kin taba jin wani ya je asibiti saboda cutar makero?
Kai, ban taba ji wanda ya je asibiti saboda cutar makero ba. Asali ma dai mutane da dama suna iya kankan tare shi sai su sa kanwa ko makilin da dai sauransu akan cewa yana maganin shi.
Sunana Rabiu Nasir.
Shin ka san cutar makero?
Cutar makero cuta ne kamar wanda zaki ga mutuncin yana karami haka. Daga wasu yana fito musu a fuska kamar a goshi haka. Wasu yana fito musu akai zaga yana cinye gashi. Cutar makero yana fitowa ta ko ina ma kin gane? Zai fito maka a hannu, zai fito maka a baya, kuma yana bata skin gaskiya.
To kai ka taba ganin wanda cutar makero ta kama?
Kanina ma ya taba yin shi gaskiya. So shi lokacin da yayi wannan cutan an samu irin kaman akwai maganin da ake sakawa da ake kira lakwalakwa haka, daga an goge shi ko tumfafi haka, duka suna maganin makero. Hanyar da aka baka mai maganin nashi kenan.
Sunana Umar.
To me ka sani game da cutar makero?
To wanda na sani sabulun solo, ana maganin shi da sabulun solo da an kankare shi.
Da me yake kankarewa?
Ko da reza haka da an kankare shi, sa samu sabulun solo sa manna mai, kamar yana da zafi, mutum zai dinga jin zafi daga gurin da Allah ya taimaka shi kenan.
Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da cutar makero.
Ita dai cutar makero wanda a Turanci ana kiranta ringworm, kusan a likitance muna ce mata tinea. Wani ciwo ne yawanci da yake shafar fata, wanda ko dai fatar jiki gaba ɗayanta ko kuma fatar kai, kuma wato shi ana bashi sunaye daban-daban dangane da inda ya fito a jikin mutum. Kuma misali muna ce mishi tinea capitis idan makero ne na ka, ko kuma tinea feshi idan makero ne na fuska, akwai tinea cruris wanda shine kaman makero haka na gaba na matsi-matsi, sannan kuma akwai makero da yake shafar tafukan hannu da matsi-matsi na hannu ko na kafa, muna ce mishi tinea pedis. Akwai kuma makero da yake taba farata, wato shi wannan makero ciwo zai zo da kaman ciwo na farce wanda muke kiran shi onychomycosis.
To shin me ke kawo makero?
To abin da yake kawo makero wata kwayar halitta ce wanda ake ce masa fungal infection, kuma wannan kwayar halitta ba iya ganinta da idanuwa haka, sai dai idan an saka na'ura ya ƙara girman halittu. To aka sa wannan na wato microscope, to shine za a iya ganin wannan kwayar halitta ta fungal infection.
To likita, suwaye suka fi cin karo da cutar makero?
To gaskiya wanda suka fi samun makero yawanci musamman naka yara ne. Yara suna yawan samun makero naka saboda yawanci kamar cuɗanya ko yawan wasa tare ko haɗaka ta kayayyakin su. Sannan kuma manya ma suna iya samun makero musamman idan suna da garkuwar jiki mara ƙarfi, ko kuma wasu waɗanda kamar yanayin sana'ar su yana iya sawa su samu makero. Kin ga na ce miki a baya akwai makero na matsi-matsin yatsu na kafa wanda shine ake ce maciruwa. To kin ga kamar waɗanda sana'ar su ya zamana ana yawan irin sa takalmi rufaffe wanda koyaushe kafar tana da danshi, to irin waɗannan mutane wanda sana'ar su ta danganci haka za su iya yawan samun shi wannan kaman makero din na kafa, wato cinruwa. Ko kuma inda yawanci suna yawan ta'amali da ruwa kaman mata a gida, yawan wanke-wanke, girki da abubuwa haka, da wanki wurin taɓa ruwa da yawa, shi ma zai iya sawa su samu irin makero ɗin nan na farce. Yawanci to duk abin da yake dai yana da ɗan dangantaka da yawan danshi, kaman ƙafa ɗin ba ta shan iska, ko kuma hannu ɗin ana yawan ta'amali da abin da ya danganci ruwa, to yana sa makeron ya yi tasiri sosai a jiki, wani lokacin ma ba zai warke da.
Shin cutar makero na nuna alama a jiki ko kan fata kafin ta bayyana?
To shi makero misali a ce na yara, kin ga yanda yake zuwa, zai iya zuwa da yawan kamar kaikayi na gashi din haka, sannan zai iya zuwa da zubar gashi, to wani lokaci kuma zai iya zuwa ma da yawan haka ruwa a kai din, shi ma da alama ne na makero. To a jikin fata kuma wani lokacin gaskiya ba wani abu kake ji ba, sai dai kawai kaga alamun sa din makeran haka a zagaye ya fito. To shi kuma kaman na farce, shi kuma zai zo ne da canji na ko dai kalar farcen ko kuma yanda yanayin farcen yake, kaga alamun dai ya canza kama, to haka suke zuwa da shi. To shi alamu na makero na farce yana zuwa da kamar canjin yanayi na kalar farcen, maimakon ya zama na kin ga yawanci farce yayi yana da haske, zaka iya ganin farcen yayi duhu haka, yayi baki, sannan wani lokacin farcen zai iya kauri sosai, ko kuma a haka dai kana kallon farcen kaga alamun kaman yanayin farcen dai ya canza kamar haka, kamar alamin ya mutu. To duk wannan yanayi ne na makiran farci wanda ya kamata a zo a duba.
Shin mai fama da makero zai iya yada shi ga jama'a?
To gaskiya ana dauka sosai, ana dauka musamman wurin cudanya tare ko hada wurin kwana da mai makeron, ko amfani da kaya na mai makero, ko hula haka, ko mataji na kai, ko kayan sawa, ko takalma wanda yake da makero din. In an amfani da abin da yake da shi, za a iya daukan wannan kwayar cuta.
To likita, ta yaya mutum zai kare kansa daga cin karo da cutar makero?
To shawarar da zan bayar ta rage wanzuwar makero dai ba za ta wuce cewa a rage cudanya, musamman da wanda yake dauke da cutar makero. Kin ga ba za a hada kaya tare ba, ba za a hada mataji tare ba, ba za ka sa takalmi da wanda yake da cin ruwa ba, ko kuma shi wanda ya san yana da wannan cuta. To kada ya bari wasu su amfani da abin da yake amfani da shi din, dan saboda su kar su dauka. Sannan abu na biyu shine cewa a zo asibiti da wuri, a ga likitan fata wanda zai duba ya tabbatar wannan makero ne. In ya so, kin ga muna bada magani, akwai na sha, akwai na shafawa. Sannan kuma idan an bada shawara, an ce ka sha magani na tsawon lokaci kaza, ya zamana an sha maganin zuwa wannan lokaci dan a samu waraka.
To likita, shin karce makero da reza ko allura na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake maganin cutar?
Eh, to gaskiya nakan ga a ce a saka reza ko allura a kankare makero. To gaskiya wannan din ba ta da wata nasaba mu a wurin mu, kuma abin da yasa ba ma san irin hakan, saboda wani lokacin reza da za a amfani da ita ko alluran watakila gurbatattu ne. To kuma ta yin hakan gaskiya zai iya kawo wata matsalar daban. Wani lokacin wasu ma suna shafa har su maklin da abubuwa dai da dama, wanda ina ga hakan dai gaskiya ba shi da amfani, tunda akwai maganin abin nan, ba wani ciwo ne da baya da magani ba. To ya kamata a nema a zo asibiti a duba dan a samu sauki insha Allah.
Yaya ake kula da mai fama da makero?
To kamar shi makero na matsi-matsi, wanda wani lokacin mutane da yawa suna dan ko jin kunya ko boye shi haka, shi wato yana zuwa ne da kaikayi sosai na tsakanin kafafu ko gaba haka, na ko dai mace ko namiji, yana zuwa da kaikayi sosai mai tsanani. To shi ma wannan dai makero ne. Akwai dai abubuwan da suke kama da irin hakan, amma dai in kin ga da za a zo asibiti dai zaka duba, zaka ga menene, kuma zaka ba mutum magani da shawarwari da ya dace, kuma ya samu sauki. Dan wannan lokacin irin wannan yana matsa musu sosai, ba za su iya hulɗa ko harka sosai cikin mutane ba, ko kuma wani lokacin ma wurin bacci ya matsa musu, ba za su iya samun isasshen bacci ba. Inda kuma dan mun san indai irin wannan ta faru, to duka zai zamana lafiyar mutum ta zamana ba ta cika ba sosai.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sannan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Ibrahim Babba, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, dake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.